نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، yau za mu yi majalisi na 16 cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani wanda muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya tsara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya. Za mu tashi aya ta 123 a cikin suratu Saffat kuma nan yau 16 ga watan Ramadan hijira ta 1446 kuma 16 ga watan uku shekara ta 2025 ta miladiya. Zamu amsa tambayoyi da ƴan uwa suka turo. Wannan yayi fara yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam Allah ya ƙara lafiya da imani, Allah ya ji kan hajjiya da dukkan musulmi, amin. To tace ni mace ce, ina karatu a Europe a Cyprus, kuma ina zaune a hostel din cikin makaranta. Masallacin da muke zuwa tarawih na cikin masallaci na cikin makaranta, to malan raka 23 suke yi kuma da sauri, especially tsakanin sujada saurin yayi yawa. Sannan a raka'a kace ta wuturi ana yin kabbara, kuma ba ruku'u za a tafi ba sai an ƙara yin wata, sannan sai a tafi ruku'un. Ba mu sani ba ko hakan ya inganta a wata mazhaba. Shin malam za mu ci gaba da bin jam'in ne ko kuma mu dawo hostel mu yi? Saboda ba ma samun nutsuwa a cikin sallar saurin yayi yawa. Kuma idan muka ce za mu tafi wani masallacin yayi nisan da har sai an hawo bus za a je, kuma zai iya kasancewa kafin mu je har an idar. Su ma kuma ba mu san ya suke yi ba. Allah ya saka da alkhairi. To ita sallar tarawih a cikin jam'i ɗaya daga cikin alamomin addinin Allah ne. Idan rashin zuwanta saboda wani dalili zai sa ya zamanto an tozarta ta yadda har ba a yin ta, to wannan makruhi ne. Ba a so a ƙi zuwanta. Duk da mutum yayi sallah a gida shine yafi. Amma Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa sharaɗin wannan fifikon na mutum ya kyale ya je ya sallata shi kadai, idan ba zai bayu ya zuwa ga wato sanya masallatai su zamanto an wofantar da su, ba a rayar da wannan sunna, ba a tsayar da wannan alama ta addinin musulunci. Saboda haka idan musamman mai tambayar tunda ita mace ce, dama dai sallar mace a ɗaki shine yafi. Idan ba za ta samu rashin nishaɗi ba ko na kasala, to tayi sallar ta ɗaki shine yafi. Tunda kamar ita musamman kasancewar su baki, rashin zuwan su ba zai bayu ya zuwa ga wato wofantar da jam'i ba. Amma in har zai zamanto kan cewa wannan ya zamanto wata alama wanda za a gane su a ce su ƴan Najeriya ne ba sa zuwa, wanda yake wannan zai kawo rashin haɗin kai da baraka tsakanin musulmi, to su haƙura su je su yi ɗin shine yafi. Babu laifi kuma su janyo hankalin limamin akan cewa saurin yayi yawa domin ya gyara. Amma abinda suka faɗa na yanda ake yin witri, idan za su yi witri suke yin kabbara sannan kafin su yi ruku'u, to wannan kabbarar da suke suna yin kabbara ne domin yin kunut, kuma wannan mazhabar Hanafiya ne. Mazhabar al-Imam Abu Hanifa ne, wanda su yawanci mutanen can wajen, tunda Turkawa ne, mutanen Turkiya ne, kuma a mazhabar Hanafiya suke, su akan wannan mazhabar suke. Haka zalika witrinsu suna yin sa kamar yadda ake sallar magarba, ma'ana ba raka'a ɗaya suke witri ba, raka'a uku suke yi da zaman tahiya, ba raka'a uku a miƙe ga baki ɗaya ba. Ɗaya daga cikin surori ne da ake yin sallar witri, duk da yake akwai rauni a riwayar yadda ta zo ake yin nata. Abinda ya fi inganci yayin da za a yi witri da raka'a uku ko biyar ko bakwai shine ba za a zauna ba sai a raka'ar ƙarshe. amma ayi wuturi yadda za a zauna a raka'a wanda take ta karshen shafa'i ba za a yi sallama ba a miƙe shi ma ya zo a cikin sahih muslim na wuturin annabi sallallahu alaihi wasallam raka'a tara baya zama a cikin wa'annan raka'o'i sai a raka'a ta takwas sannan in ya zauna yayi tahiyya sannan ya sake miƙewa yayi raka'a ta tara sannan yayi sallama saboda haka babu abin damuwa a cikin wannan yanayi musamman da yake ɗaya daga cikin madhabobi na addinin musulunci shine su yanda Hanafiya take fi raka'a uku sai su yi sallama ba za su yi sallama a raka'a ta biyu ba sai su yi kamar yadda ake sallan magariba su yi raka'a biyu su yi tahiyya ba za su yi sallama ba sannan su tashi sai su kawo raka'a ta uku su yi addu'ar wutri sai addu'ar qunut sannan su yi tahiyya su yi sallama haka Hanafiya suke yin wutrinsu shine shi wannan ma ya fi yawa ya zama to mutum ya yi wuturi baya zama sai a raka'ar karshe ko uku ko biyar ko bakwai ko tara duk wannan ya zo a cikin sahih muslim hadisan Aisha na wuturin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka babu iskali akan wannan iskalin kawai shine wato ganin saurin sallar da ake yi to kuma kamar yadda na ba su shawara ina ganin shine abin da ya kamata su yi su kokari su ga ma limamin su janyo hankalin limamin na'am sai kuma wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da nisan kwana amin malam dan Allah a fahimtar da mu wannan bayanin ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الله مدوكين سركي يا حقيقة من بام النبي موسى للتافي شيني التورة بايم من هلك دا القرن واتو القرون القرني واتو صاريكو نفرقو سوني سفر أونا da kuma mutanen da Allah madaukakin sarki ya halakar da su kafin ba mu annabi Musa shari'a waɗanda suke suna kan addini waɗanda suke akwai da'awa ta annabci da ta gabace su amma ba su yi imani ba ko kuma kamar shi Fir'auna da mutanansa wanda annabi Musa ya zo musu ba su yi imani ba kuma Allah ya halakar da su sai bayan Allah ya halakar da su tukuna waɗanda bisa ƙaryatawarsu sannan Allah ya ba mu annabi Musa shari'a domin shari'a ga bani Isra'il sannan ya ce Abu Sa'id al-Khudri da wasu malamai sun ce bayan saukar da attaura Allah bai sake halakar da al'umma gaba ɗaya ba da wannan suka kafa hujja to wannan iskalin da ya kawo shi ban san shi ba ban san wannan iskalin ba amma zahirin abinda na fahimta a ayar shine kamar yanda na fassara maganar Abu Sa'id al-Khudri ban san wannan maganar ba na kan cewar bayan annabi Musa Allah madaukakin sarki bai sake halakar da wata al'umma gaba ɗaya ba to wannan irin wannan ba a faɗansa da ra'ayi saboda haka sai an duba isnadin idan ba marfu'i za a bashi hukuncin marfu'i idan wato ba daga asar din bani Isra'il bane insha Allah zan duba yau akwai ma gyara jiya mas'alar da na kawo ta rabon gado na yi kuskure a ciki cewar uwa za ta samu sudusi kashi biyu cikin sha biyu uba ya samu kashi ɗaya cikin sha biyu uwa ta samu fiye da abin da uba zai samu waɗansu daga cikin 'yan uwa sun yi min tambihi wannan matsala awul za'i wato za ka koma ne a raba a kakkwaso daga kasan kowa sai a mayar da rabon ya zamanto kashi ɗaya a mayar da rabon zuwa kashi goma sha uku haka za a raba ya zamanto shi miji yana da kaso shida cikin sha uku ita uwa tana da kaso uku cikin sha uku. Shi kuma miji ya zamanto yana da sauran shine kaso hudu. Ya matsalar take da ya na'am ya ta zamanto tana da kaso shida. Ya ta zamanto tana da kaso shida. Miji ya zamanto yana da kaso uku. Tara kenan. Ita uwa sai ta zamanto tana da kaso biyu. Sha biyu kenan. Shi kuma uba ya zamanto yana da kaso biyu. Sai ya zamanto sha uku cikin sha biyu. Amma kaga ta zamanto ta kare, amma daga cikin kowanne za a dauko. Wannan shine aul a cikin ilimin fara'i. Allah ya saka musu ƴan uwa wanda suke bibiyan karatu. Waɗansu mutum biyu suka yi min tambihi, suka janyo hankalina akan haka. Na manta da na bar ka'ida da ban tuna da ka'idar da malaman fara'id suka sanya ba, shine kan cewa shi uba kasonsa baya komawa ƙasa da kashi ɗaya cikin shida, baya komawa ƙasa da wato faralinsa, tunda Allah ya ce falikulli wahidin minhum as-sudus. Saboda haka duk yanda farilla za ta juya, ko da asibci zai yi, idan asibcinsa zai sanya shi ya samu ƙasa da kashi ɗaya cikin shida, to sai matsalar ya zamanto ta yi auli. A ɗauko daga kason kowa a harhaɗa a samu masa yanda yake, shi ma zai samu sudusi kashi ɗaya cikin shida. Wannan mahallin ijma'i ne na malamai. Malamai kamar yadda Ibn Rushd ya ambata a cikin Al-Bidaya. Yan uwa da suka yi wannan tambihi, Allah ya saka musu da alkhairi. Sannan wannan ya ce, assalamu alaikum wa rahmatullah, ina sai da ƙasa, ina da wata a matsayin kadara, zan fitar mata da zakka, nawa ne nisabin zakka? Idan ƙasar da kake sayarwa ciniki, idan ƙasar da kake sayarwa kana sayanta ne kana mallakarta domin kai ciniki, to zaka kimanta ta a kuɗin da ake sayar da ita a kasuwa, ba a kuɗin da ka saye ta ba, a kuɗin da ake sayar da ita a kasuwa, farashin nata ya da irin nau'in kasuwancin da kake yi. Idan kana sayar da ita ne ɗaya bayan ɗaya, ko kuma kana sayar da ita ne jumla wholesale, haka dai zaka kimanta da kuɗin yadda ake sayarwa a kasuwa, sai ka haɗa tare da sauran kuɗaɗenka ka fitar musu da zakka baki ɗaya. Ita kwa kadarar da kace kana da ita, idan ka saye ta ne da nufin ka rike ta a matsayin ajiye kuɗinka, a matsayin kadara, ba a matsayin ba da niyyar kasuwanci ba, ba da niyyar ka sayar da ita ba, to babu zakka a kanta. Amma daga ranar da kai niyyar cewar ka mayar da ita ta zamanto ta kasuwanci, to daga lokacin zaka soma lissafin haulinta, daga lokacin zaka soma lissafin cewa in shekara ta kewayo mata, ko kuma lokacin fitar da zakkar ka yazo, zaka sa ta a cikin kadarori da yake zaka kimanta su, ka hada su da kuɗinka, da kuɗi ruwan kuɗi da kake da shi, cash da kake da shi, ka fitar musu da zakka. Shi kwa nisabi yanzu wajen miliyan 12 ne a bisa lissafin da ƴan uwa suke yi, kusan duk mako suke fitar da shi bisa kimar zinari. Dan abinda ake lissafin, abinda dai yawancin malamai suke a kai na wannan zamani, kuma abinda ma'ayir shari'a na wato majalisi na shari'a na abin nan, wato cibiyar da take gudanar da harkar lissafi da bin diddigi na wato cibiyoyin hada-hadar kuɗi bisa tsarin shari'ar Musulunci, majalisinsu na shari'a a cikin littafinsu da suka fitar da shi Al-Ma'ayir, wanda wannan majalisi ya tara malamai na ƙasashe daban-daban, wanda kusan yau shekararsa wajen kusan 30 kenan, yana fitar da ƙa'idodi da ya kamata a bi a bisa harkar hada-hada kuɗi ta zamanin nan. A mai iyar ɗinsu na zakka sun tabbatar da cewar su sun tafi a kan cewa ana bin ƙimar zakka ne, ana lissafin nisabi bisa wato zinari, bisa ƙimar kuɗin zinari. In kuɗin azurfa ne ba zai kai haka ba, nisabin ba zai kai haka ba. Saboda haka miliyan 12 da 'yan kai shi ne nisabi, da ina jin ko 128 ne, ko 20 da mutum zai fitar da zakka sai ya tuntuba ya ji a wannan ranar nawa ne ko she ina ambata mana hanyar da mutum shi da kansa zai iya lissafin idan ka san cewa a yau shine zaka fitar da zakka sai ka tambayi masu cinikin masu sayar da gwal nawa ne gram din gwal daya sai ka ji a kasuwannin da suke garinku ka ji gram din gwal nawa ne kamar mu anan Kano ka ji kasuwar kam ka ji kasuwar rimi ka ji kasuwar sabon gari so dai kasuwannin da ake sayar da gwal sai ka tattara in daidai ne shikenan in ba daidai bane sai ka dauki tsakatsaki average na farashin guda uku to wannan farashin gram daya sai ka buga shi sau 85 in ka buga shi sau 85 abin da ya fito maka a naira to shine nisabi a wannan ranar tunda farashin gwal kuma cancanzawa yake daga rana zuwa rana su waɗanda suke lissafin suna bin farashin gwal a kasuwar duniya ne wanda farashin gwal a kasuwar duniya kusan duk minti daya zai iya canzawa akwai app wanda suke bi amma ana bada farashin ne a dala saboda haka shi kuma dole sai an mayar da shi a kimar dala a yadda take a kasuwar canji ba a kasuwar babban banki ba na'am to sai tambaya ta karshe wannan yace mallam tambaya ta ita ce menene hukuncin shakuduwar maza da mata a motar haya ko a daidaita sahu wannan ai an san cewa bai halatta ba ba shi yasa ma ake a daidaita sahu ba ba shi yasa asalin yin a daidaita sahu ai a nan garin Kano da aka yi domin a rinka daukan mata ne saboda gudun wannan shakuduwa din shakuduwa bata bai halatta mutum ya zauna jikinsa yana shafar jikin macen da take ba muharramarsa ba ba kuma halattacciya gare shi ba matar da take ajnabiya a gare shi waɗansu suna ƙoƙari sun ce sun yi a daidaita sahu na mata zal hatta ma matukan za su zamanto mata kuma suna nan sun yi launching sun ce za su fara Allah ya ba su nasara ma fara na'am bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين نعم Allah jalla wa ala yace wa inna Ilyas la minal mursalin, hakika Ilyas lalle yana daga cikin manzanni, wato Ilyas ɗaya daga cikin manzannin Bani Isra'il ne waɗanda suka zo bayan Annabi Musa, saboda haka su ba su da shari'a ta su. Daga nan Allah madaukakin sarki ya ambaci annabawa guda uku, da Annabi Ilyas, da Annabi Lut, da Annabi Yunus. Su ukun dukkanin su ba su da shari'a sabuwa wadda aka ba su, suna bin shari'ar da ta gabace su ce. Amma Annabi Lut yana ya gabaci Annabi Musa, saboda haka ba akan shari'ar Annabi Musa yake ba, yana kan shari'ar Annabi Ibrahim. Shi ko Annabi Ilyas yana kan shari'ar Annabi Musa, haka nan ma Annabi Yunus duk suna kan shari'ar Annabi Musa. To Allah madaukakin sarki ya ambace su su uku sabanin waɗanda suka gabata, sune Annabi Nuh, da Annabi Ibrahim, da Annabi Musa, da Annabi Harun. Su yanda kissarsu ta zo bata fara da ambatan cewa suna daga cikin manzanni ba, domin su suna daga cikin ulul azmi minar rusul, kuma kowannen su ma'abucin shari'a ne. Amma waɗannan annabawa ne waɗanda suke ba ma'abuta shari'a ba, duk domin tafannun ne na alƙur'ani, domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewar a cikin ƙissoshin waɗannan annabawa, sawa'u waɗanda suka zo da shari'a sabuwa daga Allah ko waɗanda suka zo da kira akan su dawo da mutanensu kan shari'ar Allah, to dukkaninsu akwai izina ga wato masu sauraron alkur'ani, wanda aka saukar da alkur'ani a gare su. Akwai izina akan cewar sunnar Allah ta gabata akan tabbatar da girma da karama da daraja da ɗaukaka ga annabawan Allah, sawa'un su zo da shari'a ko ba su zo da shari'a ba. Waɗannan su uku duk ƙissarsu ta buɗe da kowannen su yana daga cikin manzanni. Wa inna Ilyas la minal mursalin, wa inna Lutan la minal mursalin, wa inna Yunus la minal mursalin. Al irsal anan la minal mursalin, asalin ar-rasul yana da ma'anar wanda yazo da sabuwar shari'a. To amma kamar yanda ya gabata a cikin tafsirin suratu Yasin na wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'aha al-mursalun, al-mursalun anan muka ambata kan cewa ba ma annabawa bane waɗanda aka ba su annabci, aiken su Allah ta'ala yayi wato suna daga cikin waɗanda Annabi Isa ya aike su ya zuwa ga mutanen wannan amfafiya din a bisa wato Allah ne ya tura su a bisa ilhama da ya musu a bisa tafarkin Annabi Isa, amma ba annabawa bane manzanni. Saboda haka anan ma al-mursalun yana da ma'anar kan cewa suna cikin jerin gwanon waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya aike ya tura su da aike ya zuwa ga waɗansu mutane. To Annabi Ilyas yana daga ciki, haka yana daga cikin waɗannan annabawa, wanda Annabi Ilyas ambatonsa ya zo a cikin suratul an'am, wa zakariya wa isa wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullum min as-salihin, da Annabi Zakariya, da Annabi Isa, da Yahya, da Ilyas, dukkaninsu suna daga cikin salihai. To sannan anan Allah ya ambace shi yace yana daga cikin manzanni. Id qala liqaumihi ala tattaqun, yayin da yace ma mutanansa ba cin ba kwa ji tsoron Allah ba, ba ambace abin da yace musu su ji tsoron ba, su yi taqwa, amma yana yayi insirafi imma ya zuwa ga tsoron Allah wa imma kuma ya zuwa ga azabar Allah. Da yawa daga cikin malamai, waɗansu malaman tafsiri sun rinjayar da na biyun cewa shin ba kwa ji tsoron azabar Allah ba, kasancewar Allah ta'ala ya ce fa kadzabuhu fa innahum la muhdharun. Al-ihbar kalmar ana amfani da ita kamar yadda za mu gani wajen wato bijirar da wato kawo mutane ya zuwa ga azabar Allah. Saboda haka azzahiri da ya ce musu shin ba kwa ji tsoro ba, ba kwa yi takawa ba, ai ba kwa ji tsoron a halartar da ku gaban azabar Allah ba, domin da wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya faɗi kan cewar yayi musu wato sakayya, yayi musu sakamako cewa an halarto da su wajen ibada. to ya yace ala tattaqun shin ba kwa ji tsoron Allah ba atad'una ba'lan shin kuna bauta ma ba'al wato gunki na kan'aniyun wata daga cikin mutanen da suke gabas ta tsakiya kan'aniyun da finiqiyun da sauran su waɗanda suke cikin mutanen da suke kewaye da bani Isra'il waɗanda suke bautar gumaka wanda tun zamanin annabi Musa an samu irin wannan tarab da bani Isra'il suka ce qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha suka ce ma annabi Musa ya sanya musu gunki dan maraki wanda za su bauta ma kamar yanda waɗannan mutanen su ma suke da gumaka dan maraki yace musu qala innakum qaumun tajhalun ku mutane ne waɗanda suke wawaye to a bani Isra'il lalacewa ta kai musu has bayan tare da cewar suna da attaura kuma annabawa suna zuwa musu annabi bayan annabi amma har aka samu lokaci da suka bata suka koma bautar gunkin da sauran mutanen da ke kewaye da su mushrikai maguzawa suke bauta ma su ma suka rinka bauta musu tare da shi shi wannan gunkin shi ake kira Ba'al shi ake kira Ba'al wato su waɗannan mutane sun dauki wannan gunki nasu shine shugaban dukkan gumaka dan da haka ne ma wannan kalma ta shigo har ake amfani da ita a sauran kabilun Samiyun musamman hadda Larabawa daga ciki ake amfani da kalmar Ba'al da ma'anar asayyi kamar yanda yazo a cikin Alkur'ani a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha yanzu zan haihu alhali ni tsohuwa ce wa hadha ba'li wannan kuma mijina sai ta amfani da kalmar Ba'al al-Ba'al wato sayyid wato wannan gashi shugabana shi kuma tsoho ne to shi daga asalin kalmar daga wannan gunkin da ake bauta da su mutanen kan'aniyuna suke bauta ma sun dauke shi shine shugaban dukkan gumaka da yake mushrikai ne sun dauke shi ba wai Allah suke nufi shine Ba'al din ba ba ɗaya daga cikin sunayen Allah bane bal gunki ne daga cikin gumaka wanda kamar suna cewa wai shine gunkin da yake harkar wato saukar da ruwa da kuma harkar samun haihuwa a wajensa ake nema neman haihuwa da neman saukar da ruwan sama daga wajensa ake nema shine shugaban dukkan sauran gumaka da suke bauta ma to sai annabin Allah Iliyas ya ce ma mutanensa yanzu kuna bauta ma Allah kuna bauta ma Ba'al wa tadharuna ahsanal khaliqin kuna kuma barin wanda yake shine mafi kyawun masu yin halitta wato shine Allah jalla wa ala domin wannan babu mai kyan halitta irin Allah kuma kyan halitta da Allah yake yi shine yake nuna kyan sifofin Allah cewa Allah kyakkyawa ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau amma in ka ga surar Ba'al da suka yi kamar yanda Ibn Ashur yace akwai gunkin Ba'al din a wannan museum din Paris a museum din Paris ban sani ba wanda ko akwai wanda suka je su gani dai ban taba gani ba amma dai Ibn Ashur yace yana nan sun yi shi da surar mutum amma kansa na dan maraki har da kaho guda biyu yana rike da wata guduma a hannunsa wato wanda take nuna izza da buwaya to ina kyau a mutum da kan sa har da kaho kuma guda biyu tare da shi kaga wannan sifa wannan sura ce mummuna wanda ba za ka same ta ba sai daga mabiya shaydan domin shi shaydan duk wani abu mummuna haka yake shi mummuna ne kuma san muni yake kuma wato mugusta mabiyansa yake to shi ko Allah shine ahsanul khaliqin halittarsa ta fi komai kyau shi yasa shaydan ɗaya daga cikin abubuwan da ya sha alwashin zai yi shine ya sanya mutane su canza halittar Allah wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah zan umarce su canza halittar Allah su canza halittar Allah. Duka ga ka duba ka ga waɗanda suke zuwa ai musu operation, a sa musu wani abu mata, a tusa musu waɗansu abubuwa a leban su, wai su ma su katan lebe. Irin leban ƴan Afrika, ka san suna ganin leban ƴan Afrika shine mai kyau, su kuma ba su da lebe mai kyau, leban su kamar pencil. To sai su je su sa ai musu allura wanda wai leban ya kumbura, kana ganin su kaga sun zama to kamar ɗan tsana duk kama daya. To ba wani abu bane wannan shedan ne yake sanya su su canza halittar Allah. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa da shari'a ta haramta, irin plastic surgery din shari'a ta halar ta haramta, wannan yana ɗaya daga cikin su. To wannan daga shedan ne, domin Allah madaukakin sarki ya kyautata halittarsa. Allazi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka, Allah shine ya halicce ka ya daidaita ka ya sanya ka wato mai balance. Babu halitta wanda Allah, babu halitta irin ta Allah. Amma wannan bai halar bai haramta wanda ya zamanto ya samu wani canjin halitta, wani muni na halitta, ko saboda halitta din, ko kuma saboda hadari kan yayi wani abu wanda yake zai gusar da wannan munin ba. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi izini ga wanda daga cikin sahabbai da aka yanke masa hanci, yayi aka sassaka masa hanci na zinare wanda yake rufe wannan tawayar ta hancin nasa. To ash-shahid, Allah shine ahsanul khaliqin, shine mafi kyan masu yin halitta. To wato kenan annabin Allah ya janyo hankalinsu ya zuwa ga wannan sifa ta Allah wadda take sanya shi ya cancanci bauta. Shi asalin sifar halitta ita ce take sanya cancantar bauta. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون, waɗanda suke bauta ma ba Allah ba, ba sa halittar komai, su ne ake halitta. Halitta tana daga abin da yake nuna ba wanda ya cancanci bauta sai Allah. Am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha alkhalqu alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar, ko ka sun sanya ma Allah abu wato ababanta abokan tarayya da suka yi halitta irin halittar Allah, har sai halittun suka rikice gare su, wanne ne na Allah wanne ne ba na Allah ba. Wato akwai wani wanda yake daidai da Allah da yake da halitta irin ta Allah, da har za ta rikice ka kasa gane na Allah da wanda ba na Allah ba. Shine Allah ya tambaye su sun yi wannan, tabbas basi ba. Qulillahu khaliqu kulli shay'in, ce ne Allah shine mahaliccin dukkan komai. Wa huwa alwahid alqahhar, shine sarki wanda yake shi, shine ubangiji shi kadai mai rinjaye. Saboda haka sifar halitta ita ce daga cikin abin da yake nuna cancantar bauta ta tabbata ga mahalicci, ko babu mahalicci sai Allah jalla wa ala. To kuma ya sifanta kansa da cewa shine ahsanul khaliqi, wannan wato amfa kiran su ne da hankalin su da zaburar da su akan su karbi tauhidi. Na'am, irin cutar lebe ba duk wannan baya daga cikin canza halittar Allah. Canza halittar Allah shine yanda Allah madaukakin sarki ya masa ga zo ka ce za ka canza. Kamar ga irin gashin da Allah ya bama mace ta je ta samo a gashin Brazil, tana sanya shi ya zamanto gashi har gadon bayanta, ta mayar da gashin ta a cuci maza. Ko wannan shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuma jira asiran ta jira shine alwasila wal mustawsila, ko kuma a fike haƙora dan ai wushirya, saboda ana ganin wushirya ita ce mai kyau. To waɗannan abubuwa na canza halittar Allah shine wanda hani ya zo a kansu, wanda kuma shedan ya sha alwashin sa ya sa mutane sun yi wannan. Amin. Allah rabbakum wa rabba abaikum alawwalin, wane ne ahsanul khaliqin? Shine Allah ubangijinku, kuma ubangijin iyayenku na farko. Ya ce shine ubangijinku, shine ubangijin iyayenku na farko, domin su bani Isra'il suna tutiya da iyayensu na farko cewa su zurriyar annabi ne, su zurriyar annabi Yaqub ne, zurriyar annabi Ishaq ne, zurriyar annabi Ibrahim ne. To shi Allah ahsanul khaliqin shine wannan. To kuwa bashi ku je ku bauta ma wato Ba'alu, wanda yake shine gunkin waɗannan mutane. Allah ta'ala wannan ita ce qira'ar Hafs, Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwali, haka take da qira'ar Hamza da Kisa'i. Nafi'u kuma da ɗaya riwayar daga Asim suka karanta da sauran qurra'a suka karanta ta da Allahu Rabb Allahu Rabbukum wa Rabbu aba'ikum al-awwalin shine Allah ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko ita kuwa a qira'ar Allahu Rabbukum ina nufin Allah ubangijinku kuma ubangijin iyayenku na farko ko kuma ahsanal khaliqin mafi kyawun masu yin halitta Allah kenan ubangijinku kuma ubangijin wato iyayenku na farko fa kadzabuhu Allah yace sai suka karyata shi fa innahum lamuhdarun to su kam tabbas ababan halartowa ne ga azabar Allah wato za a halartar da su zuwa ga wutar jahannama zuwa azabar Allah saboda me saboda sun yi shirka wannan shine sakamakon dukkan wanda ya shirka illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayin Allah waɗanda suke almukhlasin tsarkaka wanda Allah ya tsarkake su ko kuma a qira'an nafi illa ibadallahi almukhlasin sai bayin Allah masu tsarkake Allah da bauta wanda suke ba sa shirka da shi to su kam ba za a halatto da su cikin azabar Allah ba su sun yi imani kuma suka tsira Allah madaukakin sarki ya tsirar da su ba ambaci kan cewar mutanen annabi Ilyas dinnan Allah ya halakar da su tun anan duniya ba ko kuma suna jiran tashin alkiyama kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa innahum lamuhdarun su kan tabbas ababan halartowa ne cikin azaba wanda yake wannan nabiyin shine zahiri cewa a nan duniya ba an bace cewa an halakar da su ba amma azaba tana nan tana jiran su a ranar lahira wato saboda shirkar su watarakna alaihi fil akhirin kuma muka bar masa kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya salamun ala ilyasin gaisuwar aminci akan ilyasin wato shine annabi ilyas da iyalansa annabi ilyas da iyalansa wato kamar salamun ala ali yasin kamar yanda tazo a qira'an nafi salamun ala ali yasin wato iyalan yasin domin in aka ce alu fulan iyalan wani to shi kansa ya shiga ciki wato gaisuwar aminci ga annabi ilyas da kuma mutanansa waɗanda suka bi shi akan imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce alu muhammadin kullu taqi wato iyalan annabi muhammad dukkan mai tsoron Allah wato za su shiga ciki to haka nan ma wannan kuma yanda gaisuwar ta zo yanda uslubin ya zo aliyasin dan ya dace da yanda wato zubin surar yake to kuma sunaye waɗanda suke ba na larabawa ba domin wannan suna ne na ibriya na mutanen bani isra'il hebrew suna ne hebrew to in yawanci larabawa suka tashi faɗan sunan wanda yake ba na larabawa ba suna tasarrufi a cikinsa ta hanyoyi daban-daban yadda za su larabtar da shi saboda haka shi yasa waɗansu malaman tafsiri suka ce ɗaya daga cikin yanda larabawa suke faɗan sunan ilyas ne ai a ilyasin haka suke ce masa ilyasin haka suke faɗa daga cikin uslubin da ɗaya daga cikin hanyar da suke faɗa saboda haka ba wai aliyasin bane kamar yanda qira'ar waɗansu daga cikin qurra'u suka karanta bal sunan annabi ilyas ne kamar yanda qira'ar asim suka ce salamun ala ilyasin inna kadhalika najzil muhsinin mu kamar haka ne muke yin sakamako ga masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minin haqiqa yana daga cikin bayin mu mu'minai to Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ambace shi domin a cikin shi ma kissar sa kamar yadda sauran kissoshin suke akwai wa'azi ga waɗanda suke kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma akwai ban hakuri da rarrashi da bishara ga waɗanda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kamar yanda Allah ya bar kyakkyawan ambato ga waɗannan manzanni shi ma sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka Allah zai bar kyakkyawan ambato a gare shi sannan Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin lut haqiqa annabi lut lalle yana daga cikin manzanni shi annabi lut dan uwan annabi ibrahim ne dan uwansa ne wato dan babban sa ne shine da shi shine kadai yayi imani da shi a cikin wanda ba ɗan gidansa ba kamar yadda Allah ta'ala yace fa amana lahu lut sai annabi lut yayi imani da shi shi yasa Allah ya tsirar da shi annabi ibrahim tare da annabi lut wa najjaynahu wa lutan ila al-ardh allati baratna fiha lil alamin muka tsirar da shi da lut ya zuwa ga kasar da muka yi mata albarka ga talikai ita ce kasar sham to Allah ta'ala yace haqiqa lut lalle yana daga cikin manzanni idna jaynahu wa ahlihi ajma'i yayin da muka tsirar da shi da iyalansa dukkanin su gaba daya illa ajuzan fil ghadirin sai wata tsohuwa a cikin waɗanda suka zamanto wanzazzu a cikin wato a cikin azaba cikin waɗanda aka kyale su suka zamanto cikin waɗanda azaba ta hau kansu wannan tsohuwa ita ce matarsa wanda ba ta yi imani da shi ba kuma take ha'intar sa a wajen kafirai tana sanar da su yayin da baki suka zo wajen sa wato ba ta kan addinin sa kuma ba ta yi masa nasiha akan bin addinin sa to ita kam Allah madaukakin sarki bai tsirar da ita ba kuma sai da Allah ta'ala ya gaya ma annabi lut cewa inna munajjuka wa ahlaka illa imra'atak kanat min al-ghabirin mala'iku suka ce masa zamu tsirar da kai da mutanen gidanka banda matarka ita za ta kasance a cikin waɗanda za a bar su a cikin azaba saboda haka ita azabar ta hau kanta tare da sauran mutanen annabi lut Allah yake thumma damarna al-akharin sannan muka halakar da sauran wato su ne kafiran mutanen sa sauran waɗanda ba iyalinsa ba gidan annabi lut su ne kadai suka tsira amma dukkanin mutanen har da ma daga cikin gidan nasa wannan tsohuwar matar tasa su kam Allah madaukakin sarki ya halakar da su su ne thumma damarna al-akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuma ku mutanen makka latamurruna alaihim lallai kuna wucewa da wato kuna wucewa ta wajen su musbihin da asusuba da sassafe yayin da kuke tafiya zuwa sham wa bil layl da kuma da daddare afala ta'qilun to me yasa ba za ku hankalta ba saboda garuruwan mutanen annabi lut a sham suke a Palestine suke a kusa da baitul maqdis suke daidai inda wato buhairat wajen da ake ce mata buhairat lut ita ce wato al-bahrul mayyit dead sea wato teku matacce an ce masa matacce saboda ba abin da yake rayuwa a kansa a cikin sa ba zancen kifi ba zancen wani wani abu na cikin dabbobin ruwa da yake rayuwa a cikin sa saboda tsananin gishirin da ke tare da shi da kuma nauyin ruwan ruwan fa in ka kwanta a kansa ba za ka nitse ba in ka kwanta a kansa ba za ka nitse ba ni na je na gan shi bakin wajen za ka ga mutane sun zo wai kuma suna itikadi cewa taban na ruwan in ka shafa shi a jikinka wai yana gyara fata saboda haka za ka ga sun yi bakikirin sun kwanta akan ba tabo bane ruwan ne amma ya zamanto mai nauyin da ba za ka nitse a cikinsa ba to nan ita ce inda kalkaryar annabi lut take shi yasa Allah ta'ala ya faɗa cewa ya kale ta kamar nan yanda yace wa innakum latamurruna alaihim musbihin kuna wucewa gare su da safe wa bil layl da kuma da daddare afala ta'qilun dan me ba za ku hankalta ba kuma wannan kissa ce wacce take sananniya cewa nan ne inda aka halakar da mutanen annabi lut kuma Allah ya bar ta dan ta zamanto aya kamar yadda Allah ta'ala yake a cikin suratul hijr wa innaha labisabilin muqim inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin wa innaha ita alqaryat tasu labisabilin muqim tana nan akan hanya tana nan wato tabbatatta akan hanya ana wucewa a ga wajen inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin a cikin wannan akwai aya ga mu'minai to mu'minai su ne za su samu aya amma anan annabi Allah ta'ala sai kirawo mutane ya ce afala ta'qilun wanda ake karanta musu alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kissa sai ce to dan me ba za ku hankalta ba wato ku gane kan cewar Allah madaukakin sarki yana ukuba ga waɗanda suka yi masa tawaye suka karyata manzanninsa ga daga cikin alamomi nan kisra annabi lut to kissa ta biyu kenan sai ta uku kuma Allah ta'ala yace wa inna yunusa laminal mursalin kuma lalle yunusa kuma hakika yunusa lalle yana daga cikin manzanni yunus ibn matta shine wanda suke ce ma yona yona ibn wato ibn amtai haka suke fadan sa da hebrew shine wanda shi ma yana daga cikin annabawan bani isra'il wanda Allah madaukakin sarki ya turo shi zuwa ga mutanansa na bani isra'il yayin da suka zamanto a cikin alƙaryar su sun zamanto wato alƙarya ce wadda ta shahara da saban Allah su ba a nuna ba ambaci irin nau'in shirkar da suke yi ba kamar mutanen annabi Iliyas amma an ambaci kan cewa alƙaryar su ita ce Ninawa Ninawa ita ce yanzu garin da yake shine garin Mosul a Iraq nan ne aka turo annabi Yunus a lokacin nan bani Isra'il sun kasance bayi a hannun mutanen Ashuriyun waɗanda suka ɗauke su a matsayin bayi a shekarun da bani Isra'il suke cikin bauta bayan wato an rusa Baitul Maqdis bayan rasuwar annabi Dawud da annabi Sulaiman lokacin da Allah ya sallada musu sarakunan Ashuriyun suka zo suka ɗauke su suka ci su da yaƙi suka kwashe su ƙabilun dubbunan su haka suka tafi da su zuwa ƙasar su suka bautar da su suka mayar da su bayi to daga cikin wuraren da suka je aka mayar da su bayi shine ƙasar Ninawa wanda al-Ashuriyin sune Assyrians suka zamanto sun mallake su to a lokacin ne suka bi hanyar su Ashuriyun wajen sharholiya da rashin bin Allah suka manta da shari'ar annabi Musa to Allah ya aiko musu annabi Yunus ibn Matta to Allah ta'ala yace lalle Yunus ibn Matta yana daga cikin manzanni id abaqa ila al-fulkil mashhun yayin da ya gudu yaje ya shiga cikin jirgin ruwa wanda aka cika shi da kaya da mutane ya kamar yanda yazo a cikin abinda aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud ya kira mutanansa kan su dawo hanya su bi shi akan bin Allah sai suka karyata shi suka kibinsa suka saba masa sai ya musu gargadi cewa in ko basu bi shi ba azaba za ta fada kansu to da azabar ba ta zo ba a lokacin da ya musu wato narkon cewa azaba za ta zo musu sai ji tsoron abin da zai biyo baya saboda a lokacin nan a shari'ar su duk wanda ya karya kashe shi ake yi sai ya bar garin ba tare da ya samu izini ba sai ya bar garin ya gudu yaje ya shiga jirgin ruwa kuma an cika shi da mutane makil da kuma kayayyaki wannan jirgin ruwa ya shiga cikin tekun wanda ake cema al-bahrul abyadul mutawassit mediterranean ocean dan shine kusa da inda Mosul take da ya gudu yaje ya fada cikin jirgin ruwan to sai jirgin ruwa ya rinka ambaliya kaya sun yawa sai aka ce dole a fitar da waɗansu mutane yaya za a fitar da waɗansu mutane sai aka ce ayi ƙuri'a sai ya ce ai sai ayi ƙuri'a fasahama sai ya shiga cikin sai mutanen wato jirgin ruwa suka yi ƙuri'a wa za a fitar sai ƙuri'a ta fada kan annabi Yunus sai ya ce ni ne wanda na gudu ba tare da an bani izini ba sai ya jefa kansa cikin ruwa tun kafin ma a kama shi a ce za a jefa shi fasahama fakana min al-mudhadhin sai ya zamanto yana daga cikin waɗanda yake an yi rinjaye a kansu ƙuri'a ta fada kansu faltaqamahu al-hut sai wato katon kifi ya haɗiye shi Allah ta'ala ya turo masa kifin don ya nuna ƙudurarsa sai yana fadawa sai ya fada a bakin kifi ya shiga cikin kifi wa huwa mulim alhali yana mai zargin kansa akan ya aka yi yayi wannan abu saboda yayi fushi da mutanansa har yayi ya ɗauki matakin da wato bai sami izini akan ɗaukansa ba to Allah ta'ala da ya fada cikin bakin kifin nan kifin yayi ƙasa kamar yadda yazo a cikin asar din shi Abdullahi ibn Mas'ud kifin yayi ƙasa har ya kai ƙuryar teku sai annabi Yunus sai Allah ya jiyar da shi tasbihin duwar tasbihin tsakon kwani a can ƙarƙashin teku sai shi ma ya kama tasbihi sai shi ma ya kama tasbihi to shine Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin da badan ya kasance yana daga cikin masu tasbihi ba wato masu ambaton Allah da yawa da tasbihin da yake yi a cikin rayuwarsa baki daya a da dama yana cikin wannan da kuma a lokacin da ya shiga cikin teku din lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athun da ya zauna a cikin cikin wannan wato kifin har ya zuwa ga ranar da za a tayar da su tasbihin nasa shine wanda Allah ta'ala ya ambata a cikin suratul anbiya wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat sai ya rinka kiran Allah a cikin dufai Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi a cikin wannan dufan duhu bayan duhu bai manta da Allah ba sai ya rinka kiran Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'ar dan uwana zunnun babu wanda ya roki Allah da ita yana cikin bakin ciki face Allah ya amsa masa in mutun ya roki Allah da wannan addu'a ta tasbihin annabi Yunus daya daga cikin sabubban ijaba ne to Allah ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala cewar a cikin fadin Allah ta'ala cewa da ya zauna a cikin cikin a cikin kifin nan har ranar da za a tayar da su wani yana nuna mana kan cewa duk inda mutum aka binne shi daga nan Allah zai fito da shi ranar alkiyama koda a cikin kifi koda an jefa mutum a cikin teku koda irin waɗanda yake za a yi hadarin jirgin sama ba a san ma inda suka kone ba ba a san inda wato tokar jikinsu ta kone ta zamanto toka ta yadu a cikin kasa ba Allah madaukakin sarki daga inda take daga nan zai fitar da ita domin annabi gashi Allah ya ce da ba dan annabi Yunus yana daga cikin masu tasbihi ba da ya zauna a cikin cikin wannan kifin har ranar da za a tashe su wato ranar da za a tashe su lokacin da za a fito da shi daga cikin cikin kifin to kuma a cikin wannan fadin Allah jalla wa ala ya nuna kan cewar ayyuka kyakkyawa suna amfani ga mutum yayin da ya shiga cikin tsanani domin Allah madaukakin sarki yace falaula annahu kana da ba dan ya kasance daga cikin masu tasbihi ba wato tun a da can yana tasbihi kuma ya ci gaba a cikin yin wannan lalabita fi batnihi ila yawmi yub'athun da Allah bai tsirar da shi ba kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Abdullah ibn Abbas yace ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shiddah wato ka sanu wajen Allah a lokacin sauki sai Allah ya sanka a lokacin tsanani kamar kuma yanda Allah madaukakin sarki yake cewa ihfazillaha yahfazka ka kiyaye Allah sai Allah ya kiyaye ka in ka tsare Allah a lokacin sauki to shi ma Allah mai cika alƙawari ne Allah zai tsare ka alƙawarinsa ne jalla wa ala to da yayi hakuri Allah madaukakin sarki sai ya ce fanabadnahu bil ara a cikin wato a cikin wannan fadin Allah ta'ala akwai zaburarwa akan yawan ambaton Allah da girmama sha'aninsa da kuma cewar wanda duk ya fuskanci Allah a lokacin sauki da watayawa to Allah madaukakin sarki zai riko da hannunsa a lokacin tsanani fanabadnahu bil ara Allah ya ce sai muka jefo shi kan wato a bayan ƙasa kan tudun ƙasa wato kan tudun ƙasa wanda yake fako babu komai alkhali amma babu wani abu wanda yake zai iya rufe shi a tsandauri wanda babu wani ba wato tudu da kwari ba bishiya ba dutse fili wato fili fetar Allah a nan wajen Allah madaukakin sarki ya sa wato shi kifin ya amayo shi to shine jefowar da Allah ya ce muka jefo shi fa nabadnahu bil ara wa huwa saqim alhali yana rashin lafiya tsawon mudda nawa ya zauna wannan Allah madaukakin sarki bai gaya mana ba amma ya zauna a cikin cikin kifi har muddar da Allah madaukakin sarki ya sa ya fito mafi karancin abinda aka faɗa shine abinda Amirul Sha'abi yace cewa kifin ya haɗiye shi lokacin walaha zuwa yammaci ya feso shi wadansu kuma a mafi tsawon muddar da aka fada shine kwana 40 wallahu ta'ala a'la wa huwa saqim wato yana cikin rashin yana mara lafiya saboda zaman da yayi a cikin cikin kifi wato kamar yaro ran da za a haife shi kuma kamar dan tsaki lokacin da wato yanda aka jefo shi kamar dan tsaki wanda ya zamanto babu gashi a jikin sa wato jikin nasa ya zamanto ya tasirantu da irin sinadarin da ke cikin ciki acid din cikin ciki da sauransu a haka Allah a haka ya a haka aka feso shi wa anbatna alaihi shajaratan min yaqtin muka tsuro masa da wata bishiya ta kabewa al yaqtin ana nufin dukkan wata bishiya da take yado saboda haka kankana ta shiga da sauransu amma saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna na kabewa da yake yana santa yana cewa shajaratu akhi yunus wato bishiyar dan uwana annabi yunus annabi sallallahu alaihi wasallam yana san kabewa anas ibn malik yace wata ran na ci abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurasa da romo da aka sanya masa kabewa sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bibiyar kabewar yana tsinta yana ci yace tun daga lokacin da nake san kabewa so kun ga san sahabbai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ma abinda yake na al'ada in suka ga yayi sai su hatta so abinci tun ga yana son sa shi yasa suke son sa to asalin wannan kuma ya nuna kun ga a cikin tana daga cikin bishoyin da Allah ya ambata a cikin alqur'ani Allah ya ambaci zaitun to ga kabewa ita ma Allah ya ambace ta wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun muka aike shi ya zuwa ga mutum 100,000 aw yazidun kai sun ma fi 100,000 wato mutanen da aka aika masa da aka ce ya koma wajen su wanda ya musu fushi ya gudu ya bar su sai Allah madaukakin sarki ya tura shi ya ce ya koma wajen su ya ci gaba da kiransu ya zuwa ga Allah fa amanu sai suka yi imani famatta'nahum ila hin saboda haka muka rayar da su har ya zuwa ga wani lokaci shine lokacin karewar ajalullukan su sune waɗanda yake sun ga azaba za ta zo Allah ya ije musu azaba falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhabal khizy fil hayati dunya wa mata'nahum ila hin babu wata alqarya wadda take a imanin su ya amfane su yayin da suka ga azaba domin da suka ga azabar Allah to shine sai suka yi imani sai Allah ya ije musu azabar amma al'adar Allah idan mutane azabar Allah suka riga suka ganta to a lokacin nan la bushra yawma idin lil mujrimin babu al bushr a wannan rana ga mujrimai sai mutanen annabi yunus su kan Allah ya musu karinci Allah ya girmama su wanda yana daga cikin wato albarkar da suka samu na tasbihin annabi yunus to Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya ce ni na fi Yunus ibn Matta a wajen Allah ni na fi Yunus ibn Matta falala wato kada wani ya fifita ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Yunus ibn Matta wannan malamai suna ɗaukan sa akan ma'anar cewar kada ka faɗe shi ta fuskar nuna wato rashin falala ko wani abu na tawaya na kaskantarwa ko na nuna tawaya ga annabin Allah Yunus saboda annabawan Allah dukkaninsu ma'asumai ne daga su kasance a cikin saban Allah da ma'asumai ne daga wato su bar hanyar Allah saboda haka irin wannan abin da ya faru ga annabi Yunus kada wani ya dauka kan cewa wannan sanadiyya ce na tanqisi na tawaya ga darajarsa da har za a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi annabi Yunus sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tare da cewar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa ya fi dukkan annabawan Allah shi yasa ne ma a hadisin ai asali ya zo ne akan wani bayahudi da yace na rantse da wanda ya fifita Musa akan mutane baki daya sai wani mutum daga cikin al-ansar sai ya sharara masa mari yace kana fadan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin mu bai yahudi sai ya tafi da shi yaje ya kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina da alƙawari na zimma ni ahlu zimma ni zimmi amma gashi wannan mutumin na ansar ya sharara min mari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace me yasa ka mare shi sai yace ai ga abin da yace cewa yi na rantsa da wanda ya fifita Musa akan mutane sai yace kada ku rinka fifita annabawa tsakanin su da juna domin za a hura kaho sai dukkan waɗanda ke cikin sama da ƙasa su mutu su wato na'am su mutu sai su some sai wanda Allah ya so sannan a sake hurawa sai ga su suna sun dawo rayayyu sai ga ni ne farkon wanda zan farka raina rayuwa za ta dawo mu in na tashi sai na ga Musa yana rike da al'arshi to ban sani ba an wato an kawar masa da wannan suman ne saboda sumansa da yayi na farko lokacin da Allah ya bayyana jalalarsa daukakarsa ga dutse ko kuwa yana daga cikin waɗanda Allah ya togace yace banda su a cikin suman da za a sannan yace kada ɗayan ku yace na fa annabi Yunus ibn Matta to wannan shine taujihinsa shine cewar kada a fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani daga cikin annabawa ta fuskar nuna tanqis nuna wato raguwar daraja da na ƙasa ta martaba ga wani daga cikin annabawa tunda dukkan annabawan Allah madaukakin sarki ya fifita su dukkan annabawan Allah madaukakin sarki ya zabe su Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi kowa sanin inda zai sanya annabcin sa duk wanda Allah madaukakin sarki ya zabe shi zamanto annabi to hakika Allah yayi masa ni'ima da babu kamarta dan haka ba a wato nuna tawaya ga wanda daga cikin annabawa ko da ku ta fuskar nuna falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan shine ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ladabtar da mu to annabi Yunus gashi Allah ya faɗi wato irin falalar da ya yi masa cewa albarkar tasbihinsa bayan Allah ya fito da shi ya nuna mu'jiza don wannan mu'jiza ce Allah ya fito da shi daga cikin cikin kifi ba tare da ya mutu ba kuma bayan ya fito da shi daga cikin cikin kifi sannan Allah ya fitar masa ya tsuro masa da bishiya ta al-yaqtin ta kabewa ita bishiyar kabewa tana yaɗo za ta iya bayar da inuwa saboda manya-manyan ganyayenta sannan kuma ita kabewa tana da ruwa a cikinta ita kanta ruwa-ruwa take da shi saboda haka abinci ce kuma abin sha ce ai kamar kankana ce shi yasa masu kare azumi kullun za a ga suna ta raba kankana wato suna ganin shine saboda ruwan da ke ciki to duk jinsinsu ne kabewa ita ma tana daga cikin wannan jinsi to wannan mu'jiza ce cewa daga fito da shi Allah madaukakin sarki ya sanya kabewa ta tsuro ba tare da ta ɗauki lokaci ana nomanta ba Allah ya fito da ita ta zamanto masa inuwa shimfiɗa da kuma abin sha tunda ganyenta saboda kasancewarsa fala-fala zai iya zamantowa shimfiɗa kuma zai iya zamantowa inuwa kuma ita kanta kabewar ƴaƴan abinci ce kuma abin sha ce to wannan yana daga cikin mu'jiza ta shi annabi Yunus wanda yake nuna falalarsa sannan ta ƙarshe kuma da Allah ya ambata shine Allah ya turo ya aika shi ya zuwa ga mutanen alƙaryar tasa ta Ninawa wato suka susu mutum 100,000 bal sun mafi haka sun mafi 100,000 sai suka yi imani wannan ita ma kanta babban falala ce ka duba annabi Ibrahim gashi ya fi shi yana daga cikin ulul azm amma shi daga shi sai matarsa sai dan uwansa Lut su kenan suka fita daga alƙaryar mutanen gabaki ɗaya ba wanda ya yi imani amma ka duba shi Allah madaukakin sarki ya karrama shi da wannan ya sanya mutanensa gabaki ɗaya suka yi imani kuma suka yi imani bayan wato abin da yake sanya azaba ta zo musu ta zo domin yayin da azaba ta zo ai babu sauran jarabawa an sallama cewa hakika halakar ta zo amma tare da wannan da suka yi imani a lokacin nan sai Allah madaukakin sarki ya karbi imanin su yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ran da sashin ayoyin ubangijinka za su zo rai da ba imanin da bata yi imani ba imanin ta a wannan lokacin ba zai amfane ta ba ko kuma bata tsururta ma kanta wani aiki na alkhairi ba a lokacin nan ba zai amfane ta ba domin jarbawa ta kare yayin da tawilin abinda annabawa suke fada zai zo yazo to a lokacin nan idan mutum yayi imani imani ba zai amfane shi ba illa mutanen annabi Yunus su Allah ya yi musu togaciya sun ga azabar suka yi imani kuma imanin ya amfane su saboda haka su aka kebance su shi yasa ma Allah ya nasi akan su falawla kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus to duk wannan yana nuni akan falalar annabi Yunus kuma Allah madaukakin sarki ya jero mana waɗannan dan musan matsayin sa domin kuma ya zamanto aya ga waɗanda ake karanta musu alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci tsanani daga mutanansa ya fuskanci idaya daga mutanansa kuma yana hakuri yayi hakuri kuma yana kan hakuri to kamar yanda sai ta yi kamar yanda Allah madaukakin sarki yayi ma annabi Yunus dukkanin mutanansa suka yi imani masu yawa shi ma haka Allah madaukakin sarki zai yi masa shi yasa Allah shine Allah ya saukan masa da idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba mutane suka rinka shiga cikin addinin Allah jama'a 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 makkan da ya zamanto an kore shi daga gareta waɗanda suka kore shi daga gareta sai ga sunan an bijire su a gabansa sun zamanto ribatattu kamammun yaki wulakantattu ce me kuke tsammani zan muku to kaga irin wannan daukaka da Allah madaukakin sarki ya bashi a cikin bayanin kissar annabi Yunus akwai tambihi ga cewa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nemi masa wato ana yi masa fata akwai kaunar cewar irin wannan daukaka za ta zo gare shi kuma haka ta tabbata a gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi a bisa fuska da tafi kowace ciga da tafi kowace kammala saboda shine annabin karshe wanda haskensa zai zamanto wanzaje har Allah madaukakin sarki ya nade kasan sa al'amarin Allah ya sauka Allah ka rayar da mu akan sunnar sa da kiran mu a cikin millar sa ka tayar da mu a gargashin tutar sa ka shigar da mu aljanna da citon sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk amma kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
آمين.
اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم
واجعله
لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
آمين.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا واشف به مريض واغفر به ذنوبنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به لحومنا ونور به بشرتنا ونور به دماءنا ونور به عصبنا ونور به عظامنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت اللهم جعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم آنس بالقرآن وحشتنا في قبورنا اللهم آمن به خوفنا يوم الفزع الأكبر اللهم ثبت بالقرآن أقدامنا على الصراط اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.